tare birnin Washington dake gudubar Columbia sashi Hausa da muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan bitoci 6025 da kuma 16 abinda yayi dake jahurar da jira za ku iya sauraron ba ta shirin VOA Africa akan bita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da Saraudiya da Far'a da FM Dubai da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwandi sannan ba su ranar ba Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hatsi inda za ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci 'yan jarida da su mai da hankali wajen faɗakar da al'ummomin Afirka kan cututtukan da ke addabar nahiyar.
Well, we think journalists can play a key role in every aspect of public health emergency.
Muna ganin dan jarida yana da rawar da zai taka babba kowane bangaren samar da harkokin kiwon lafiyan gaggawa.
Sannan za ku ji ƙarin bayani kan yadda aka gudanar da bikin ranar 'yancin walwalar 'yan jarida a jihar Bauchi Najeriya da kuma ƙasar Ghana. Baya ga haka muna tafi da shirin kallabi da kuma sharhin jaridun Amurka. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya a yanzu.
Masu aure assalamu alaikum. Sakataren yaɗa labarai na fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa sai a ranar Laraba da dare ne ita da wasu Amurkawa suka san cewa shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa kuɗin da lauyan ya biya ƴar wasan kwaikwayon tsiraicin nan kafin lokacin zaɓensa a shekarar 2016. Da aka matsawa Huckabee Sanders Lamba akan cewa kila ta share ƙarya ne ko kuma an bata cikin duhu game da wannan batun a lokacin ta shaidawa manema labarai cewa shugaba Trump bai san da batun biyan wannan matar wasu kuɗaɗe ba ta ce na ba da ainihin labarin abin na sani ne game da wannan lamari a wannan lokacin sai dai a farkon jiya Alhamis ne Trump da kansa ya tabbatar da wannan batu a shafinsa na Twitter game da abin da ɗaya daga cikin lauyoyinsa ya faɗa Rudy Giuliani ya faɗa wa gidan talabijin na Fox a cikin shirin yamma cewa ba shakka shugaba Donald Trump ya mayarwa lawyer Michael Cohen da kuɗin sa da ya baiwa Stormy Daniel. Wannan bayanin dai ya saba wa bayanin farko da shugaba Trump ya bayar game da wannan al'amari sai dai kuma wata ɗaya da ya wuce lokacin suna cikin jirgin shugaban ƙasar Amurka da ake kira Air Force One da wani ɗan jarida ya tambayi shugaba Trump ko yana sane da wannan batun biyan kuɗin da lawyansa ya yi wa ita wannan mata Stormy Daniel sai Trump ya ce bai san dalilin da ya sa lawyansa ya biya ta waɗannan kuɗaɗe ba. Ita dai wannan mai wasan fitowa a cikin fina-finan batsa wadda sunanta na gaskiya shine Stephanie Gregory Clifford ta ce sun taɓa kwana tare da shugaba Donald Trump a cikin shekarar 2006 a wani hotel da ke Nevada. A cikin watan Nuwamba mai zuwa ne idan Allah ya kai mu masu jefa kuri'a a nan Amurka za su jefa kuri'a na tsakiyar lokaci ko wa'adi na wakilan majalisar dokoki wanda yanzu haka dai majalisar dokokin biyu suna da rinjayen 'yan jam'iyyar Republican ne sai dai ga bisa dukkan alamu majalisar dattijai tana cikin rudu da damuwa domin ko sakamakon wannan zaben na iya kawo wa shugaba Donald Trump na kasu kuma yanzu haka shugaban ya fara lura da hakan. Ba mamaki wannan ya sa a wajen wani gangami makamancin na yakin neman zaɓe da shugaban ya fara a Washington da Michigan. Trump ya faɗa ya fara magana da kakkausan lafazi akan jam'iyyar adawarsa ta Democrat yana cewa muddin kuka sawa Democrat kura'a a watan Nuwamba to kuwa anda sanin cewa fa bakin iyakar ƙasar ku ce kuka buɗe wa gaga sai kuma masu aikata ayyukan laifuka kamar yadda wani shafi na yanar gizo mai suna Real Clear ke cewa jami'ar Democrat tana da alamun galaba akan Republican da wurin maki 7. Kasar Pakistan ta karanta wani rahoto da aka yaya ta ji Alhamis da ke cewa wai kasar tana wata tattaunawar sirri domin ta mika wani likitan da yanzu haka yake hannu wanda shine ya taimaka wa hukumar leken asirin kasar Amurka CIA ta samu nasarar kaiwa shugaban Al-Qaeda Osama bin Laden samami a shekarar 2011 kuma har ma ta kashe shi. Shakil Afridi shine likitan nan dan kasar Pakistan da ya jagoranci wani campaign din ƙarya na bada rigakafin cutar hanta inda ya samu ƙwayayen halittu na gado na iyalan gidan Bin Laden. Wannan yunkurin ne ya taimaka wa sojojin kasar Amurka samun damar datsa shugaban ƴan ta'adda a garin Abbottabad da ke tsakiyar kasar ta Pakistan sai dai kwanaki kaɗan da aukuwan hakan aka kame Afridi bayan labarin ya bazu cikin duniya na irin rawar da ya taka na samamin da sojojin Amurka suka kai abinda mahukuntan kasar ta Pakistan suka yi Allah wadare da shi suna cewa wannan ya karya ɗaucin su na ƙasa cikakkiya mai 'yancin cin gashin kai sai dai an gurfanar da wannan likita gaban shari'a kuma aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 23 na yiwa yan ta'adda maganin da taimaka musu da kuɗi a wata gunduma dake bakin iyakar kasar Afghanistan. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatan harkokin kasashen waje Muhammad Faisal ya faɗa a taron manema labarai cewa ba wata yarjejeniya tsakanin Pakistan da Amurka akan wannan batu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu haka dai a wani mataki na ba sabon ba ko kuma matakin da ba a saba gani ba, kasashen yankin kudancin Asia biyun masu karfin makaman nuklia wato kasar India da Pakistan za su fara wani atisayen soja na haɗin gwiwa a cikin makon da ya gabata ne. Ministan tsaron India Nirmala Sitharaman ya tabbatar da cewa India za ta bi sahun atisayen yaƙi da 'yan ta'adda ita da kasar Pakistan. Sai dai wannan shine karo na farko da za a ga kasashen biyu da aka rabu tun a shekarar 1947 sun yarda da juna kuma har ma za su yi wani abu a wuri guda ƙarƙashin ƙungiyar kasashen da ke yankin kudancin Asiya a ƙarƙashin kulawar Rasha, kuma a cikin watan Agusta ne za a yi wannan atisayen. Ita dai wannan ƙungiyar ta tattalin arziki da tsaro da bunƙasa demokuraɗiyya an samar da ita ce a Shanghai na ƙasar China a shekarar 2011, kuma ƙasashen da suke cikinta sun haɗa da China, India, Kazakhstan, Pakistan, Rasha, Tajikistan, sai kuma Uzbekistan.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Da farko an kammala wani taron karawa juna sani da hukumar lafiya ta duniya WHO ta shirya kan irin rawar da manema labarai za su iya takawa wajen ankarar da al'ummar nahiyar Afirka kan yadda za su kauce wa yaduwar cututtuka a yankin. An gudanar da taron ne a birnin Nairobi da ke kasar Kenya. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu wanda ya halarci taron na dauke da karin bayani daga birnin na Nairobi.
Madam Saya Okade ita da jami'ar kudin jama'a na hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya da kuma ta bayyana manema labarai hakan.
Africa has a lot of public health emergencies.
Tace kamar yadda kuka sani, kasashen Afirka ne ke da matsalolin gaggawa da za a iya tunkara tun fiye da shekaru 100. Don haka ya kamata mu dauki darasi kama barkewar cutar Ebola. Don haka muka ga ya kamata mu tara abokan hurdarmu don fadakar da jama'a game da barazanar irin waɗannan cututtuka musamman ma a wannan yanki na Afirka.
We think journalists can play a key role in every aspect of public health emergency.
Muna ganin dan jarida yana da rawar da zai taka babba kowane bangaren samar da harkokin kiwon lafiyan gaggawa wajen shirin inda za su tunkari irin waɗannan kalubalai. Don akwai buƙatar kasashe su shirya wajen tunkaran irin matsalolin cutar Ebola.
And so journalists have a real role to play in terms of
dan jarida yana da rawar da zai taka wajen faɗakar da kasashen su don tabbatar da cewa sun shirya don tunkaran irin wannan matsala na barkewar cutar Ebola. Kuma dan jarida nan zai bawa kasarsa irin wannan gudumawa wajen tabbatar da cewa kasar nasu ta shirya don tunkaran irin waɗannan kalubalai da kuma matakan da ya kamata a ɗauka na shirin ko ta kwana.
So they can already, before the emergency hits, they can be seeing if the country is prepared.
Madam Oka ta ƙara da cewa kafin a samu barkewar irin waɗannan cututtuka za su iya sa ƙasashen su shirya wajen tunkaran waɗannan kalubalai. Kuma ko da an samu barkewar irin waɗannan cututtuka su za su tabbatar cewa an samu kai agajin gaggawa. Don haka ɗan jarida yana da rawar da ke takawa na musamman wajen tabbatar da cewa ya faɗakar da jama'a kan matsalolin da za a iya fuskanta na irin waɗannan barkewar cututtuka.
Organizations like WHO can certainly help make sure that health issues are better covered.
An dai kammala wannan taron ne a garin Nairobi da ke kasar Kenya da ya samu halartar kasashen Afirka da yada da Nigeria da Ethiopia da Ghana da Kamaru da Zambia da Uganda da Tanzania da kuma Senegal. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Nairobi a kasar Kenya.
Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchi Najeriya mu ji yadda bikin ranar 'yancin walwalar 'yan jarida da aka yi ya kankama a jihar. Ga Abdulhamid Muhammad da ƙarin bayani.
Lallai kam aikin jarida na tattare da hatsura ba iyaka. Wani sa'in ma waɗanda ya kamata a ce suke kare 'yan jaridar su ne kan gaba wurin musguna musu, yayin da duniya ke matukan amfana da sadaukar da kansu 'yan jaridar wurin samu labarai da ma nishaɗantarwa. Ko yaya su 'yan jaridar ke ji game da wannan rana? Da farko na samu tuntuɓar wani ɗan jaridar, Imrana Abubakar, wadda aka fi sani da suna Malam Bawa.
Wannan rana gaskiya tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. gaske ba ma ga aikin ƴan jarida ba ga sauran al'umman duniya baki da domin kasancewar ƴan jarida suna ba da gudunmuwa yadda ya kamata ta fuskar ilmantarwa ta fuskar nishadantarwa ta fuskar duk wani harka da ya shafi rayuwa to saboda haka duk wani ɗan jarida da zaka ganshi wato ya kamata a girmama shi ganin irin gudunmuwan da yake ba don cigaban duniya da kuma cigaban al'umma baki daya
akan ƴancin ƴan jarida cewa malam bawa yayi
ɗan jarida yana da ƴanci kware da zuga ba kamar sauran wasu labarai da muke samu kasar duniya ba nan Ghana ɗan jarida aka dan saka masa mara haka yana samu yana dan walwala
sai dai ya kuma yi kira a rinka yin taka tsantsan
amma duk da haka dai kuma dai akwai taka tsantsan ga aini aikin jarida domin kasancewa ka dan jarida wajibi ne ka tsaya tsakaninka da Allah kai aiki don cigaban al'umma don cigaban kasa ba ga yadda yanzu harkar nan ya kasance wato zaka ga wani dan jarida shi ya zo neman wani bangaren jam'iyya aiki
na kuma tuntubi Shamu'un Abdullahi Baku akan bukin da ke gudana yanzu haka a Ghana
tsangwama dai kan ni da kaina na taba shiga cikin wannan hali ina tuni a wancan shekarar a wancan lokacin zaben da ya gabata wato na tafi daukan labari game da kungiyar matsin lamba din nan na Let My Vote Count yayin da 'yan sanda suka musu da ramiki suka rika jefa musu wato hayaki da dai sauran barkono da tsohuwa da sauransu wannan lokacin duk muna nan gurin kuma mu 'yan jaridan ma 'yan sandan suka nemi su illatar da mu kasancewar mu muna nan mu dau labari game da abin da ke faruwa
Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to da fatan za a mana aikin gafara wannan rahoto na Ghana ne bari mu je da Najeriya kan wannan batu
tun farko a jawabinsa shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar Bauchi Alhaji Ibrahim Malam Goje ya yi tsokaci kan irin katsalandar da gidajen yada labarai musamman ma wanda hukumomin gwamnati ke da mallakar su
to in ka ce ɗan jarida akwai kasar rukunoni daban-daban akwai bangaren 'yan jarida na cikin gida akwai waɗanda suke aiki a kamfanonin jarida na karantawa akwai wakilai na kafofin yada labarai na waje to kamar yadda muka sani ko mutum ya ki ko ya so dole akwai katsalandan da kuma tasiri da mamallaka kafofin watsa labarai suke akan kafofin yada labaran wannan ko mutum ya ki gaskiya dole ya faɗi haka to amma wannan shine abin da ma kungiyar mu take kokarin yi yanzu na ganin cewa ta ankarar da gwamnati ta bar ta saki mara wa 'yan jarida su yi aikin su yadda ya kamata
Malam Ali M Ali shine mai bada gwamnan Bauchi shawara a fannin labaru da tsare-tsare ya buƙaci manema labarai da su zage dantse don shawo kan kutsen da kafofin sada zumunta na zamani ke musu
to na farko dai abin da nake so 'yan jarida babban sako shine su dada jajircewa su kuma miƙe tsaye saboda zamanin yin aikin jarida ya canjawa yake zuwan yanar gizo ya kusan gurɓata yanayin tsarin tafiyar saboda haka sai sun jajirce ba haka ba za a kwace musu sana'a
to sai dai kuma 'yan siyasa masu amfani da kafofin sada zumunta na zamani sun ce bayyanar kafar sada zumunta na zamani abin yabawa ne ko me dalilinsa
sunana a Dr. Safiyanu Mai Salati kuma shugaban wata jam'iyya mai suna ID to abin da ya faru ka san shi da adan kullun yana buƙatar abin da ya samu da wuri gare shi a kusa da shi wato su samuwar su ganga da mutane sun taimaka wajen labarin duk da abin da ake ko abin da ya taso baya jinkiri
shi kuwa Malam Ahmed Muhammad dake aiki a kamfanin Delitros ya yi bayani ne dangane da irin kalubalen da ke fuskanta a sa'ilin da yake neman labaru
to babban kalubalen da ake fuskanta wajen neman labari ba kaman kokarin da duk zaka yi a samu bayani daga wajen musamman hukumomi da ma'aikatan gwamnati game da yadda al'amura ke tafiya mafi yawancin lokaci sai ka tarar wannan bayanai din a boye suke wani lokaci sai a bar abubuwa a bar jita-jita ta yi ta yawa tsakanin al'umma to gaza samun cikakken bayanin da 'yan jarida za su gamsu daga hukumomi da kuma waɗanda suke gudanar da wannan aiki din shi yake jawo bazuwan jita-jita wannan yana ɗaya daga cikin babban kalubale da ke damun 'yan jarida wajen gudanar da ayyukansu
Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon da cewa karfe 3 da rere da minti 15. Mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu je ga shirinmu na gaba.
Ni shayar rawa ta mai waza na zama dan jarida.
Kafara ya shayar rawa ta mai waza ya zama dan jarida.
Inda wa'azi waɗansu suke horo na su ko ta hanyar kaseda bangaren mu ne ko na horon maza da rubutun jarida.
Kafara ya shayar rawa ta mai waza ya zama dan jarida.
Waɗansu suke horo na su ko suke wada oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko ko su watsa hoda.
Kafara ya shayar rawa ta mai maza ya zama dan jarida.
Lafa ko kafi waka sagayi banda mu yan jarida ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka taba yan jarida.
Kafara ya shayar rawa ta mai maza ya zama dan jarida.
Ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko ko mai wada oda na sani da tarihin kowa aje tanadi dan jarida.
Kafara ya shayar rawa ta mai maza ya zama.
Kamarin layi yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirin kallabi.
Ya salamu ku, hayya hayya salamu ku, in mata na zama kallabi tsakanin rawu da saloniyar mata.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin Mansura Isa, tsohuwar tauraruwar wasan fina-finan Hausa wadda ke ayyukan taimakawa mata da yara yanzu. A hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, ta yi ƙarin bayani akan irin ayyukan da take yi.
Sunana Mansura Isa, wacce mutane suka sani da Mrs. Sani Danja.
Tunda aka daina fim ana sana'o'i ana kuma inganta mata, me ya janyo hankalinki haƙiƙi wannan abu?
Abin da ya janyo hankalina zuwa empowering din mata, abin da nake nufi da empowering din mata shine taimakawa mata, bawa mata jari da kula da su, da kula da ƙananan yara da matan da mazan su suka mutu suka bar su ba don komai ba. Na ga lokacin da nake fim, da lokacin da nake fita nake da ƴancin kaina, na ga yanayin da nake samun kuɗi. Za a kira ni aiki ko ina in ga dama zan je ba tare da wani abu ya katse min sana'ata ko aiki na ba. Amma to da nazo nayi aure to sai naga komai ya canza ba kaman da ba. Abubuwa sun canza a yanayin da duk abin da zan yi sai na nemi izini. A da din lokacin iyaye ne kawai, wani lokacin kuma ko iyaye ba sa son kai abu da sun ga ka bata ranka dan ko wani abu za su baka kai dan san da suke maka. Yauwa, aha. A da ina yawan tafiye-tafiye amma da nayi aure na hayu dole ne sai na rage tafiye-tafiye ba don kuma da in samu daman da zan kula da gidana, in kula da yarana, in kula da mijina kuma in kula da duk mutanen da suke a karkashina.
Sai kika fara sana'a ko kuwa?
Yauwa, sai na koma makaranta. Dama ina diploma a BUK kafin na zo nayi aure. So bayan na aure mijina ya dauke ni ya maida ni Abuja, sai na fara political science a Abuja. So alhamdulillah na kammala karatuna a political science na gama. To da na fito sai na zo na sanin tunanin ce me abin da zan yi. Da ina taimakawa mutane. Yauwa, a da ina film, ina yawan tafiye-tafiye kam, inje Lagos, inje Dubai, inje in siyo kayayyaki in kawo Kano, in sayar da, in sawa da mata su zo su siya, wasu su siya su bada kuɗi bayan ƙarshen wata, wasu su siya a nan take su bani kuɗi. To bayan na aure sai na tunanin ce to a cikin business din da nake yi a da wanne ne zan iya dawowa da shi da bai zai taɓa zaman aure na ba, kuma da bai zai taɓa rayuwata da ƴaƴana da gidana ba. A cikin sana'o'in da nake yi a da da na lissafo muke, sai na zaɓi empowering ɗin mutane, na zaɓi aikin humanitarian philanthropist, tallafawa mata su zama masu dogaro da kansu, taimakawa marayu zuwa asibitoci, biyan kuɗin maganin da kuɗin medical bill na marasa lafiya wanda ba su da hali.
To waɗannan mata da suke dake tallafa musu su zama masu dogaro da kai, kuɗi kike ba su ke sana'o'i ko koyan?
Insha Allah, ina koya wasu sana'a, bayan mun koya musu sana'a sannan mu ɗauki kuɗi mu ba su je su yi. Kuma muna zuwa ƙauyukan da outskirts na Kano.
Ke ke koya musu ko kina dauko wadanda suke koya musu ne wani irin sana'o'i ne kuma
yauwa aha wani lokacin nakan yi da kaina
wanne kike yi
waya kaman dafa-dafa abinci tun da ni na taso na inda ake girkin abinci mu gidanmu gidan masu abinci ne kowa ya san mu ya san history din gidan Nera da Kobo an san cewa mu abinci muke yi a gidanmu tun lokacin iyayen mu mamman mu tayi abinci tafi shekara 50 tana sadda abinci sai zamanin yauwa aha zamu koya musu abinci da zasu iya yi mafi sauki su sadda shi muna koya musu drinks irin kayan zaki irin abu mai sanyi da zasu iya yi ko a cikin gida ne suna fitowa da shi a waje ko a cikin fridge makota da ƴan unguwa suna zuwa su yi salamu alaikum sai ba mu kaza muna so mai sannan kuma muna gayyatar mutane musamman su zo su koya musu sana'an hannu irin su yin jakunkuna yin su gan sanyi yawa sannan akwai irin setting kayan yara na sanyi da pillow da pillowcase da zannin gado duk wannan abubuwa muna koya mata sannan kuma muna bawa mata aiki in ta kama
kawo yanzu kaman mata nawa kika tallafawa
kawo yanzu mun talafa mata sun kai 2000 insha Allah
kudi suna dawowa da shi
eh to akwai kaman wani kauye da muka je kaman kauyen mun je Gediya mun je wani kauye bazan iya tuna sunan kauyen ba wannan kauye da muka je mun talafa da mata naira 2500 akan cewa su fara sana'a dan da muka tambaye su na suke sana kudin sana'a sai wasu suka ce wai naira 1000 wasu suka ce 2000 wasu ma suka ce suke cewa sai muka ba su 2500 ba muna tunanin to mutumin da ya nemi 2000 aka ba shi 2500 to zai ninka ninki ba ninki abin da muka ba shi kuma alhamdulillah sukan kira mu su ce to wance yanzu tasi man geda yanzu man gedan ma ta ninka shi
wanda wadannan guda biyu ragowan bakwa bibiya
muna bibiya
suna biya ko ku kyauta
a kyauta ne gaskiya an muka baku kudin mun baku ne amma muna bibiya mu ji kudin da muka baku ya amfane ku ko bai amfane ku ba
kace wani irin kalubale ake fuskanta
kai sosai muna fuskantar kalubale ba kadan ba gaskiya kaman mun kauye in muka je mota ma ba ta wucewa to muna shan wahala in zamu lokacin in zamu tafiya mun zamu tafi kaman outskirts Kano haka mu je mu aiki sai mu tafi da abincin mu da ruwan mu da komai mu da ruwan mu ya kare ba mu da wanda zamu iya sha in muka tafi tun safin ba ba mu taba kwana a kowane local government da muke zuwa ba
wannan akan hanya kenan su mutanen da kuke mu'amala da su wani irin in kalubale yake fuskanta ko babu
a to gaskiya alhamdulillah suna ba mu hadin kai gaskiya duk inda muka ji da yake mun kawo musu abin arziki ne sukan ba mu hadin kai hatta mazajen su duk suna ba mu hadin kai burin na rayuwa in ga cewa an kau da yunwa a kasar nan ta Najeriya
masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin babbar bakuwar ta Mansura Isa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
wadalla yanzu kuma ga sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridan New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump zai kara lauyoyin da ya jagoranci tsige Clinton a cikin tawagar lauyoyinsa. Emmett Flood domin mai gurbin Ty Cobb. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya yi hayar Emmett T. Flood, wani tsohon lauya a Washington wanda ya wakilci Bill Clinton yayin da ake kokarin tsige shi. Lauyan zai mai gurbin Ty Cobb, lauyan da ke jagorantar masu bincike na musamman bayan ya bar aiki. Wannan batu ya fito ne daga fadar Amurka ta White House a ranar Larabar da ta gabata. A wata tattaunawar wayar tarho da aka yi da Mr. Cobb dan shekaru 67 ya ce ya fadawa shugaban kasa cewa zai bar aiki makonni da dama da suka wuce ya ce mai yiwuwa ya ci gaba da zama a White House zuwa ƙarshen wata domin taimakawa Mr. Flood wajen karɓar ayyukan da zai bari sai jaridar Washington Post jaridar ta rawaito labari mai taken Cambridge Analytica ya rufe ofishoshinsa bayan barkewar badakalar yin amfani da bayanan Facebook kamfanin Cambridge Analytica wanda ke ba da shawarwarin siyasa wanda ya yi aikin campaign na Trump wanda kuma ya fada cikin tsaka mai wuya sakamakon amfani da tarin bayanan Facebook a lokacin zabe sun bada sanarwar a ranar Larabar da ta gabata cewa za su rufe ayyukan su a Amurka da kuma Burtaniya sakamakon karyar arziki kamfanin ya bada sanarwar cewa sun rasa masu ba su ayyuka sakamakon tonan silin da ya afku a watan Maris na cewa suna diban bayanan miliyoyin mutane daga Facebook a jawabin da kamfanin ya fitar ya ce babu alfanu a cigaba da ayyukan kamfanin har ila yau jaridar ta buga labari mai taken Stormy Daniel sai karar Trump kan ya bata mata suna labarin ya ci gaba da cewa jarumar fina-finan batsa da ake zargin ta yi mu'amalar lalata da shugaba Trump ta ƙara rura wutar rikicin shari'ar ta a inda ta yi ƙarar shugaba Trump da laifin bata mata suna. Stormy Day ta shigar da ƙarar ne a kotun gwamnatin tarayya da ke New York a ranar Litinin din da ta gabata. A wani rubutun Twitter da Trump ya yi inda ya ƙaryata batun wani mutum da ya yi wa Stormy barazanar ta rufe bakinta dangane da alaƙar ta da Trump. Sai jaridar USA Today waje ta rawaito labari mai taken tambaya game da kuɗi dala Amurka 130 abinda White House ta faɗa game da kuɗin rufe bakin Stormy Daniels. Labarin dai ya ci gaba da cewa shugaba Trump da tawagarsa sun ba da labarai mabambanta a cikin maganar biyan kuɗin rufe bakin jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels. A watannin da suka gabata, asirin ya bankaɗa cewar Trump yana da masaniyar biyan kuɗin kuma har ya biya lawyansa abinda ya kashe. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na Murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
To an gaida kai da zira yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bambana kan na'ura.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba, Habaji Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina kira ga ƴan uwana matasa masu kune a duka, masu mummunar ɗabi'ar shaye-shaye, waɗanda suke shan ababen da za su birkitar musu da ƙwaƙwalwa, waɗanda suke shan ababen da likitoci suka tabbatar da cewa waɗannan ababen za su haifar musu da illa a ƙwaƙwalensu, wanda kuma zai jawo musu illa a rayuwarsu. Shine magunguna na mura kamar su codeine, sertraline da benadryl da sauran magungunan da matasa suke shawa da nufin su yi marisa. Ya kamata ɗan uwa matasa mu yi wa kanmu fada, mu yi wa kanmu kiyamun lele, mu fa shugabanni ne a gobe. Shin idan muna wannan ɗabi'a muka tashi haka, in mun samu ƴaƴa, wace irin tarbiyya mu za su kasance da shi? Ya kamata iyaye da malaman addini da gwamnatoci su tashi domin karkatar da zukatan ɗan uwanmu matasa waɗanda suka kauce hanya, waɗanda suke aikata abin da bai kamata ba. Allah ta shiryar da mu matasan Najeriya da ma na duniya baki ɗaya daga Baffa Haruna Bajoga. A tashi lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rayfata daga ƙaramar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya, al'ummar Adamawa, al'ummar Mubi da kewaye, abunda ya faru ranar Talatan nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan masifar ta fashewan bama bumai kada Allah shi maimaita mana. Waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Amurka ta yi alkawarin cewa ba za ta ga laifin kowa ba illa China akan abin ta bayyana barazana da kuma gangancin amfani da matsanancin hasken wutan nan da ka iya wa ɗan adam illa a kusa da sansanin sojan Amurka da ke Afirka. Kamar yadda jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ke cewa, sun ce wannan na'urar an cillo ta ne daga sansanin sojan China da ke Dorela aƙalla har sau uku a lokuta daban-daban, wanda hakan ya haifar da rauni ga idanun wasu matuƙa jirgin saman Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Dana White ya shaidawa manema labarai jiya Alhamis cewa wannan ba ƙaramin magana ba ce. Sakatariyar yaɗa labarai na fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa sai a ranar Laraba da dare ne ita da wasu Amurkawa suka san cewa shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa kuɗin da lauyan ya biya 'yar wasan kwaikwayon tsiraicin nan kafin lokacin zaɓensa a shekarar 2016. A cikin watan Nuwamba mai zuwa ne, idan Allah ya kai mu, masu jefa kuri'a a nan Amurka za su jefa kuri'a na tsakiyar lokaci ko wa'adi na wakilan majalisar dokoki, wanda yanzu haka dai majalisar dokokin biyu na da rinjayen jam'iyyar Republican ne. Sai dai ga bisa dukkan alamu majalisar dattijai tana cikin rudu da damuwa domin ko sakamakon wannan zaben na iya kawo wa shugaba Donald Trump na kasu.
Masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za mu sake dawa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ina zama da din shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin, sai injinanmu John Ellison. Muhammadu Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.